Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60. A yayin da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalal FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da hantsin rana Alhamis 28 ga watan Nuwamban 2019. Muhammad Hafiz Baballe tare da Murtala Faruku Sayinna muke farin cikin sake jan ragama shirin. Bayan labaran duniya za a ji wata hira ta musamman da wani dan rajin kare demokuraɗiyya a jamhuriyar Niger akan yawan jami'in siyasa da suka yi rijistar shiga zaɓe. Sannan muna tafa da shirin na kasa na Sule Mumunu Barma. Har ila yau muna tafa da sharhin wasu jaridun Ghana da kuma sakonnin da kuka bar mana akan na'ura. Amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga kuma labaran duniyar. Masu zanga-zangar rikin jinin gwamnati a Iraki sun kona ofishin jakadancin Iran da ke birnin Najaf a kudancin kasar. An kashe mai zanga-zanga daya, kana akalla 35 sun sami raunuka sa'ad da jami'an tsaro suka yi harbi da harsasai masu rai domin hana masu zanga-zangar shiga ginin. Ba wani jami'in ofishin jakadancin da aka raunata. Wannan ne karo na biyu da masu zanga-zangar suke kai farmaki ga ofishin jakadancin Iran. A farkon wannan watan ma masu zanga-zanga sun jefa kwalaben wuta a ginin ofishin jakadancin Iran din da ke Karbala, duk da yake bai kama da wuta ba. Hakan ya nuna yadda lamari ke kara yaduwa da kuma kazancewa a zanga-zangar da ta mamaye kudancin Iraki tun daga watan Oktoba. Masu zanga-zangar na neman kawo ƙarshen cin hanci da rashawa a gwamnati da kuma abin da suke gani tamkar ƙaruwar shishigin Iran a lamuran Iraki. Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu na amincewa da ƙudurorin doka biyu da ke goyon bayan masu zanga-zangar tabbatar da demokuraɗiyya a Hong Kong. Dukkuwa da kawancen kasuwanci da ke tsakaninsu da Beijing, majalisar dattawa da ta wakilai duk sun amince da ƙudurorin da kusan murya ɗaya a makon da ya gabata. Daya dokar ta yi tanadin cewa ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da kowace shekara China tana baiwa Hong Kong cikakken yancin cin gashin kai domin ba ta damar shata yanayin kasuwanci da ya dace da ita. Dokar ta kuma yi barazanar kakaba takunkumi ga jami'an China da suka yi kunnen kashi. Doka ta biyu kuma ta haramta fitar da hayaki mai sa hawaye da kuma wasu albarusan roba da kuma kananan makamai zuwa ga 'yan sandan Hong Kong. Beijing ta yi barazanar ɗaukan matakan ramuwa muddin Trump ya sanya hannu ga dokokin. Tana mai cewa Amurka na yin shishigi a lamuran cikin gida na kasar China. China ta gargaɗin cewa sakamakon hakan kuma ba zai haifar da ɗa mai ido ba. To, labaran kuke sha daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yawan waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ta faru a kasar Albania cikin fiye da shekaru 30 ya ƙaru zuwa aƙalla 30. Yayin da kasar take zaman makoki na kwana ɗaya, ministar tsaron kasar Alta Zaka ta karanta sunayen waɗanda lamarin ya rutsa da su. Muryar tana rawa daga cikin waɗanda suka mutu da suka hada da ƙananan yara. Akwai akalla mutane 14 a birnin Durres da ke gabar teku, sai kuma wasu akalla 15 a Tunami da kuma akalla ɗaya a Kurbin. Jami'ai sun ce adadin waɗanda suka mutu din na iya ƙaruwa, yayin da har yanzu ba a san inda wasu da dama suke ba, an kuma kai wasu da dama da suka ji rauni a asibiti. Gwamnati ta kafa dokar ta ɓaci a yankunan da lamarin ya fi shafa a daidai sa'ad da ma'aikatan ceto ke ci gaba da aikin tono mutane daga ɓaragwaje. An kuma tura tawagogin ma'aikatan ceto da ƙwararru daga makwabtan ƙasashen Kosovo da Italiya da kuma Girka. A ƙarshe kuma, ƙasar Sudan ta bi sahun sauran duniya gangamin yaƙi da cin zarafin mata. Ƙoƙarin Sudan ɗin a matakin ƙasa ya ƙunshi shigar masu fasaha da 'yan siyasa da kuma ƙungiyoyin farar hula. Wannan ne karon farko a cikin shekaru 30 da Sudan ta shiga gangamin na kwanaki 16 na ƙasa da ƙasa mai fafutukar kawar da musgunawa cin zarafin mata, wanda ma'aikatar jin daɗin jama'a da lamuran mata da yara ta shirya. A wani taron manema labarai, ministar jin dadin jama'a Lina Al-Sheikh ta jinjina wa mata da suka shiga ake damawa da su a fafutukar sauyin siyasa a kasar ta Sudan da kuma shirarruwan bunƙasa lamuran mata. Al-Sheikh ta ce gwamnati ta kaddamar da gangamin na kwanaki 16 ne domin dakile musgunawa mata. Ta ce a wannan shekara suna kudurin mai da himma da samar da kudade domin inganta kiwon lafiya, tattalin arziki da kuma yanayin zamantakewar mata da 'yan mata da kuma ƙananan yara a birane da ƙauyukan ƙasar. Shekaru gwammai da aka samu na taɓarɓarewar tattalin arziki da yaƙin basasa ya raba mata da dama da muhallansu, inda suka koma a sansanonin 'yan gudun hijira a yammaci da kuma gabashin Sudan.
Murtala Faruku san yin da aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, yayin da ya rage 'yan watanni a fara gudanar da zaɓuɓɓuka, sababbin jam'iyyun siyasa na ci gaba da bayyana a fagen siyasar ƙasar, inda bayanai ke nuni da cewa jam'iyyu kusan 200 ne suka yi rijista a yanzu haka, lamarin da masu rajin kare demokuraɗiyya irin su Nasiru Sa'idu na muryar Talaka ke gani a matsayin koma bayan demokuraɗiyya, a bisa la'akari da yadda wasu 'yan siyasa ke amfani da ƙoƙarin mayar da jam'iyyun tamkar wani jari, kamar yadda za a ji a hirarsu da Sulemumun Barma.
Jam'iyyar siyasa ta zama tamkar shago ko kuma masana'anta wadda idan baka buɗa ta baka hoke to sai a ci kasuwa a barka. Siyasa mutane su mada ta kasuwanci, makami na siyasa shi kuma shine jam'iyya. Shi yasa ka gani kowane ya taso ya buɗe jam'iyya, a haka kuma ya huskanci gwamnati a bashi kaso nashi wanda za a bashi bakin abin da ya dame shi kenan.
Wasu na ganin yawaitar jam'iyyun siyasa ma'auni ne na demokradiyya.
Ga ka'ida ko faransif abu ne mai kyau cikin demokradiyya, amma alƙiblar da an ka ba su Nijar ya bambanta da alƙibla ta demokradiyya, tunda jam'iyyu da yawa an ka buɗa su ana tsammanin in wasu na mulki wasu sai su tsaya su yi adawa, su yi tsaye-tsayen daka duk irin wahalar da aka cikin adawa su taka mulki burki domin talaka ya ci amfanin demokradiyya. To me an ka waye sai an ka gani yanzu? In kana da jam'iyya 100 Nijar, in ka kasa 812 duk suna wurin mulki. To ai wannan ba a kasafa ta a ce an yi su ne domin demokradiyya ta ci gaba. Na biyu, in ka diba yau da fara demokradiyya za ku yau, babu jam'iyyar da bata gamu da wata ba. Wannan cakule-cakule shi ka nuna mana hujjar cewa babu parti wanda a rike da aƙida ta kamaime wadda shi ka rike. Tunda ai akwai aƙida wata jam'iyya sai duniya ta tashi ba ta gamuwa da wata. In ka diba yau ƙasa Faransa da ƙasa Amurka, akwai ƙasashe da yawa na duniya wanda kowa dangance da aƙida ka kana tsaye matsayinka, kuma sai wani mai aƙida irin taka ka iske ka, amma ba za ka iske mai aƙida wadda ta sha bamban da taka ba. Talaka yau bai ci amfanin demokradiyya ba ta kamaime, amma su duk wanda buɗe jam'iyya karama za a ga cikin shekara 2-3 kai mutunan nan ka canza da kai da mutanenka. Talakawan waɗanda ka nuna ma an ka buɗe ta da su, su babu abin da sun samu illa a tara su a yi taro a rataya musu kyallaye su tabbatar daga jam'iyyar da suke bakin abin su kenan.
Ya za a yi talaka ya tantance jam'iyyar ka iya yin wani aiki na a zo a gani ko kuma wacce take da damuwa a kan yanayin rayuwar da talakawan ƙasa ke ciki?
Kaga sharta da parti politik ta ɗora ma parti politik nauyi na su waye ma talaka kai. Amma yau kaga wannan aikin sun bar shi ga kungiyoyin hararen hula kawai. Sun tabbatar da kungiyoyin hararen hula ba su da hali na su ta yi lungu-lungu cikin ƙasa su waye matalaka kai. Su ne a da halin su yi shi ba su yin shi saboda bai gyara su. Raddadud 'yan siyasa sun kai da talaka ya gane da cewa ya kamata ƙuri'a ta ta zama ƴanci ne. To demokradiyya lokacin nan za ta ɗauki wani salo, kuma su irin yaudarar da suka yi matalaka ba za su ci gaba da yin ta ba.
Nasiru Sa'idu kenan, ɗan rajin kare demokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar. To kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan waƙar.
Ɗan kama shi bayan rigima kuma ɗan kama shi bayan ha'ila ha'ila ɗan kamasho a rage rigima ba ka da gaimatu da ka ga fasinja ma nan kawo kayanka ba na kuɗinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato ɗan kamasho manajan rigima ba abin da idame shi san kan kan ba kamasho daban yan da'i kamasho daban sha wahala kamasho muna aikin kamasho mun cinye kudin kamasho me mun cinye kudin kamasho ka karba kudin jama'a ka shashi rugago ka jibge cikin gida ka bar me mato da garwa fasin joji sun dame shi direban motar yaro ɗe kai ku kana wani dan hotel ka kame a gaban kai dan kamasho mugun bawa
Madalla, Allah ji kan dan mara yanzu kuma ga shirinmu na gaba
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta dan kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Sunana Sule Mumuni Barma Shirin na kasa ba kasawa ba a yau ya sauka a tarayyar Najeriya inda wakiliyar muryar Amurka a Abuja Hawa Umar ta zanta da wani dan jarida mai fama da makanta bakon namu na yau mutum ne da ya jajirce akan maganar karatu da nufin samun wata tsayayyar madogara a rayuwa abin da ke zama wani abun koyi ga mutanen da suka dauki tawaya tamkar wani lasisin sana'ar bara a wannan tantaunawa dan jaridar ya fara ne da yiwa Hawwa bayani akan yadda aka yi tsincikan sa cikin halin makanta
sunana Mas'ud Abubakar daga jihar Kebbi karamar hukumar birnin Kebbi
to malam Mas'ud wannan larura ta rashin gani yayi aka yi ta same ka shin da ita aka haife ka
a kaman measles
ba kwanda
measles kaman shekara biyu bayan an haife ni da haka abin ya fara to da kadan kadan dai yau da gobe an yi magani da a gida muka zo Sokoto muka zo Kaduna a Kano kai karshe dai muka je har Egypt ma dai saboda a samu a ga ko azai ta ma dai Allah cikin ikon shi dai abin bi ba
to malam Mas'ud shin kai makaranta
a kware bayan daji Egypt 1996 na dawo bayan abin bi ba to sai aka daga nan sai na shiga makaranta matakin farko wato primary school nan Kebbi akwai makarantar masu bukata ta musamman a nan sai aka ce to ai tunda akwai makarantar barma kawai tunda abin bai yi ba in wani hanya ya ki bar a try wani a gwada to sai shikenan ko sai na tafi ana nan muka zo muka gama primary na zo na tafi makarantar secondary makarantar barkin sojoji dake can Kebbi din to nan na zauna da su suma dai na zo kuma na yi Waziri Umaru Federal Polytechnic na karanta aikin jarida mass communication har ma na zo kuma na taho Kaduna polling Kaduna kuma saboda HND kuma duk da akan aikin jarida
to masha Allah shin makarantun da kake yi naji kai primary kaji secondary har kai matakin dai gadi makarantu har ma ta gaba da secondary shin makaranta ce irin ta musamman irin taku ta masu wannan larura ta rashin gani ko kuma tare da mutane masu gani haka kai mu'amala kai wannan gwagwarmaya ta karatu
gaskiya abinda ke faru shine in banda primary school din nan ba inda ne inda yake ta masu bukata ta musamman secondary da nayi duk fadin makarantar nan gaba ɗaya girman ta ni kadai ne ni makaho na farko da suka fara dauka a makarantar nan sannan waziri ma da nayi nan kimiyya da fasaha ta waziri nan ma ni kadai ne kusan ba ma department din na aikin jarida ba kaman duk makarantar ma gaba ɗaya mai bukata ta mutum kadai ne
to shin yaya lokacin da kake karatu yaya ka hada dukkan galaruran da kake da ita yaya karatun ya zo maka
to kisan abu ne mai dan wahala kuma abu ne mai cin kuɗi sosai ka karatun mai bukata ta musamman wanda baya da ido gaskiya saboda ke kamar gurgu shi biro ne kawai zai siya kamar normal yadda ku za ku siya shi kawai dai ba kafan ne kuturu ma haka kurma ma to amma wani baka gani wato akwai abubuwan da zaka ta kai amfani da su kuma suna da tsada wanda wasu ma zaka ga sai gwamnati ta taimaka ma wadansu in kaman baka da karfin siya wani kuma din dai sai an yi kaman ana yi da abu ne wanda gaskiya so saboda haka a matakin primary dai wannan tunda mataki ne na bukata ta masu bukata ta musamman gaba da makarantar haka take malaman kuma duk irin ku ne haka za su koya muku yadda ake karatu da rubutu akwai kayan musamman za a yi amfani da su wajen koya muku kamar mu rubutun mu zaka ga ana shafawa ne ba ana dibawa bane kamar naku ana ci mai braille so muna din shafawa ne digo-digo ne haka a takarda za ka shashafa za ka ji abin da ake akwai littattafai har Qur'ani akwai da hadisai da komai da irin wannan rubutu duka akwai in ka zo secondary school za ka zo da typewriter ka wato keken rubutu dama ta a primary in ka kai aji uku za a fara koya maka wannan saboda ko da za ka gama ya zama cewa ka iya shi don ka je secondary da shi za ka yi aiki saboda malamanka na can ba za su gane wannan rubutu na shafawa ba to in aka yi jarabawa ko aka yi gwaji wato test ko aka yi assignment sai ka je kai typing ka ba da ansa da wannan keken rubutu tunda shi zai fitar da rubutu normally kamar yadda kowa zai iya gani sai kai submitin ma malaman tunda ba za su gane wancan ba in aka zo wajen lecture kaman classes in ana rubuta allo to za a wani mutum daya zai rika karanta maka abin da malamin nan ke rubutawa allo kai kuma kana rubuta da wancan rubutu wanda ka saba da shi na shafawa din nan ana karanta maka kana yi inda yake da full stop a ga maka inda yake da comma haka dai har a kare in kuma wannan bai yi ba to sai a samu wani ya maka recording zai dauki note din shi ya komai sai karanta ayi maka recording ya maka dauka a waya sai ya wani mure shi da murya ya karanta maka abin nan daga farkon shi har karshen shi sai a tura maka a wayan ka in waya ne in ma radio ne a lokacin da ake ba waya killa akwai cassette ne sai ayi maka to sai ka dauka kana ji kai kuma shine matsayin karatun ka
to Mas'ud me ya ja hankalinka wajen karanta aikin jarida tunda akwai fannoni da dama da za ka iya karantawa amma kuma sai ka zabi ma ka karanta fannin jarida shin me ya ja hankalinka
eh to gaskiya da fari wato lokacin nan naso in zama lawyer ne a primary lokacin tun a primary school nake da wuri zan zama lawyer to amma bayan nazo secondary school nazo aji uku to a lokacin nan ko da na taho sai aka kirkiro su club da kaman masu kulawa club kaman kungiyoyi yawa to lokacin nan akwai kungiya harkan aikin jarida a makaranta sai ne zabe in shige ta da na shige ta a assembly ana zuwa dama aikin su ne su rika karanta za a siyo newspaper za a zo a dauki labaru haka tsintsinto sai a rika karantawa gaban assembly ranakun da ake assembly to sai na shiga Allah da ikon shi sai aka sa na zama secretary general na kungiyar a lokacin nan to shikenan sai ya zama to kuma sai na rika shigowa makaranta da wuri kamin lokacin assembly sai a karanta min labari daya ko biyu sai in kwashi da wancan rubutun in aka hawo assembly sai a bar ni ina daga cikin waɗanda za su yi karanta labaru kaman masu ɗaukar rahotanni ko kuma lokacin ma nake zama presenter a gaban assembly din to sai abin ya zama yana burge mutane har wajen mu akwai girl section akwai boys section to waɗanda suke girl section din nan hasu suke zuwa malaman su kaman principal din su da malaman su suke zuwa kallo a gaban assembly namu na gefen maza in an tashi saboda kawai su ga yadda nake karanta labarun haka da sauransu to daga nan sai na ga ina da interest akan harkar jarida kuma wasu daga cikin malaman na sai suka ce kai gaskiya wannan bangaren ka dauke shi zai yi maka abu ne mai kyau ka dauke shi eh suka bani shawara kuma dai gaskiya abin ya zauna min a rai a lokacin daga nan dai abin ya fara kawai sai na yi watsi da magana aikin shari'a sai na canja na koma harkar aikin jarida
na'am to bayan ka gama karatunka na aikin jarida shin ka taba aiki da wata kafar yada labarai
eh bayan wannan tunda na je attachment IT wato a lokacin a gidan talabijin na jaha can Kebbi to a nan Allah cikin ikon shi sai shugaban gidan ya nuna cewa to me zai hana ina da interest na yanaga yanayin aikin gidan sai na dan ce mai dai gaskiya ban ga wata matsala ba haka zalika sai na min cewa to kamar in zan samu zarafi in aiki da su zan su haka nace eh to gaskiya ina samu zarafi kan abu ne wanda ina maraba da shi to daga nan dai sai aka ce to ai ba matsala in je kawai in gama in na gama sai in dawo to Allah cikin ikon shi ko da na gama na kira su na ce musu to gaskiya na gama suka ce to in dawo to na dawo kuma sai aka ce to shikenan tunda na dawo dama akwai shiri da ake ana ce ma shirin in ka san yau to wanda yake dauka shirin Allah mai cikawa ya rasu shi ya gurgu ne da to da bayan ya rasu kuma sai aka daina daukar shirin aka daina yi kwata-kwata ma aka jingine to amma tunda na zo yanzu sai in koma bangaren shirye-shirye sai akai ni aikin da za a dauke ni sai a post na bangaren shirye-shirye sai in koma can kawai sai in cigaba da wannan to amma kamin nan gaskiya bangaren labaru aka fara inda na fara aiki kenan a cikin gidan bangaren labaru na fara aiki to ana nan dai bayan wani lokaci sai aka ce to a cikin da ma ga wannan abu ya faru to shi baya nan kuma da abar shirin kwata-kwata ba a yin shi to bari kawai sai a post na koma can in koma can sai in zama producer sai in cigaba da inda ya tsaya to haka dai sai na cigaba da aiki da su
to masu sauraro anan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji ci gaban wannan tantaunawa idan Allah ya so a madadin wakiliyar muryar Amurka a Abuja Hawa Umar da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sule Mumuni Barma ke ce da ku mu ne lafiya
madalla gaida Sule Mumuni Barma da shirin na kasa yanzu kuma sai sharhin wasu jaridan Ghana
Daily Guide da muso masharhin jaridun na yau kuma babbar labarin ta shine mataimakin shugaban kasa Bawumia ya kaddama da sharuɗan banki mai dorewa da kuma abubuwan da za su yi wa sashin jagora jaridar ta ce mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Bawumia ya kaddama da sharuɗan banki na Ghana mai dorewa da kuma abubuwan da za su taimaka wurin jagoran wannan sashi sun hada da sharuɗa gabaki ɗaya guda bakwai da kuma abubuwan da za su yi jagora su kuma guda biyar da kuma wato banki din mai dorewa a fiskoki guda biyu da ke na fatan inganta gaddamawar sashin kuɗi zuwa ga dorewa da kuma ya hada da bunƙasa da tattali na bukatun jama'a na lokaci mai tsawo da kuma karfafa shanin kuɗi din da zai hada da kula da muhalli halin rayuwa mulki a wurin yanke shawarar bayar da ranci jaridar The Statesman ko wannan labarin tarwaito labarin gine-gine hanyoyin mota na jam'iyyar NDC na da takaici Bawumia ne ya faɗi haka jaridar ta nuna cewa mataimakin shugaban ƙasa Mahmud Bawumia ya yi watsi da sukadda babban jam'iyyar adawa National Democratic Congress NDC ke yi wa jam'iyyar New Patriotic Party mai mulki a bisa shugabancin Akufo-Addo na yin watsi da gina gimshikai da jama'a ke bukata jihar Volta da kuma Oti musamman dangane da hanyoyin mota jaridar Daily Graphic ko wannan labarin tarwaito gwamnati ta gabatar da amincewanta na labari masu rubuta jarabawar BCE da sun kakasa cin jarabawa a lissafi da ingilishi a sake daukar su samu cin wannan jarabawa a DS3 in mun leka jaridar Ghanaian Times ko wannan labarin ne kar ku yadda ku yi watsi da yara masu bukata wani uba ne ke bayar da wannan shawara jaridar ta ce wani mutum wadda girenon ɗansa guda ɗaya da ke fama da irin cutar nan da ke sa wa yara na ƙasa Mr. Bright Oduro ya gargaɗi iyaye na yara masu bukata da su daina gujewa waɗannan yara wannan cuta dai yana aiwatar da dawwamammen ƙasa ne ga yaro wadda ke bayyana tun yana ƙanƙani kuma yana bambanta tsakanin mutane daban-daban ya nuna cewa a yawancin lokaci tarin ubanni kan gujewa matansu da ke da irin waɗannan yara saboda matsi da ke zuwa wurin beno irin waɗannan yara Ridwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Madalla gaida Ridwan Abbas da sharhin wasu jaridan Ghana. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 8:24 na dare. Yanzu kuma sai rayuwar da masu sauraro suka aika mana tawayar tarho.
Assalamu alaikum muryar Amurka. Dana Abubakar Sika mai kulo kamfan guru siri CRA Gustav jihar Zamfara. Wato zan yi tsokaci a kan dambarwa da ke faruwa a jihar Zamfara, jihar Mutagado, ƙasar Mutagado. Muna kira ga manoma da makiyaya da su zauna lafiya so ne zama lafiya ya ce zama dan sarki kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa cikin barci take ya la'anci mai tace ta musamman ga shi mun samu gwamna gwarzon gwamna mai son azar na lafiya su kuma ɗan adawa mayamayin ɗan adawa ɗan siyasa da su iya bakin su yanzu ba lokacin siyasa ba ne lokacin aiki ne.
Assalamu alaikum VOA Hausa. Ina so ga sakona an faɗa wa ɗan Najeriya ku miƙa min sakona gurin ɗan Najeriya su sani cewa sunana Hassan wanda aka fi sani da Malam Hassan Darakta ‘yan gurin jihar Yobe su sani cewa ‘yan Najeriya kowa yana da haƙƙi. Amma faranci ƙasa ya fi ku haƙƙi saboda shugaba shugaba ne zai hango abin da kai da kake zauna a ƙasar baka sani ba wannan daidai ne a ringa ba su albashi mai yawa wannan daidai ne sakamakon sun sha gwagwarmaya sun gama lafiya sun tsare ƙasa sun yi komai security a jiha ne gwamna don an bashi wani abu wallahi ba ya laifi ba bayan ya sauka.
Assalamu alaikum sayin Hausan Fire America sunana magaji suka ba zai da garki local gwamnati gazi don Allah ku isan min da sakona ga shugaban yan sanda na Najeriya shugaban sojojin sama na Najeriya ya za a yi kwana uku yau ana kaiwa talakan karamar hukumar Shiroro hali ana ta kashe su amma yan sanda an ki tura yan sanda an ki tura sojojin sama nan aka yi zaɓe a Bayelsa Bayelsa da Kogi aka tura jami'an tsaro amma local government guda ɗaya gani nan talakawa tana faman yan wahala ana ta kashe su ana kone musu kaya na jiragen sama na Najeriya wanda suke na yaki Baba Sadiq Abubakar ka taimaka wa annan talaka na karamar hukumar Shiroro dan Allah dan girman zatin Allah.
Kafin mi sallama ga Murtala da labarai amma wannan karan a takaice.
To madalla Hafiz masu zanga-zangar rikin jinin gwamnati a Iraki sun kona ofishin jakadancin Iran da ke birnin Najaf a kudancin ƙasar an kashe mai zanga-zanga ɗaya kana akalla 35 kuma suka sami raunuka sa'ad da jami'an tsaro suka yi harbi da harsasai masu rai domin hana masu zanga-zangar shiga ginin sai dai ba wani jami'in ofishin jakadancin da aka raunata. Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannun amincewa da ƙudurorin doka biyu da ke goyon bayan masu zanga-zangar tabbatar da demokuraɗiyya a Hong Kong duk kuwa da ƙawancen kasuwanci da ke tsakaninsu da Beijing. Majalisar Dattawa da ta wakilai duk sun amince da ƙudurorin da kusan murya ɗaya a makon da ya gabata. Yawan waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ta faru a ƙasar Albania a cikin fiye da shekaru 30 ya ƙaru zuwa aƙalla 30 yayin da ƙasar take zaman makoki na kwana ɗaya. Ministar tsaron ƙasar Olta Zaka ta karanta sunayen waɗanda lamarin ya rutsa da su a yayin da murya take rawa. Daga cikin waɗanda suka mutu ɗin da suka haɗa da ƙananan yara akwai aƙalla 14 a birnin Durres da ke gabar teku sai kuma wasu aƙalla 15 a Tumani da kuma aƙalla 1 a Kurbin. Jami'ai sun ce adadin waɗanda suka mutu ɗin na iya ƙaruwa yayin da har yanzu ba a san inda wasu da dama suke ba an kuma kai wasu da dama da suka sami rauni a asibiti. Sudan ta bi sahun sauran duniya a gangamin yaƙi da cin zarafin mata. Ƙoƙarin ƙasar ta Sudan ɗin a matakin ƙasa ya ƙunshi shigar masu fasaha da 'yan siyasa da kuma ƙungiyoyin farar hula. Wannan ne karon farko a cikin shekaru 30 da Sudan ɗin ta shiga gangamin na kwanaki 16 na ƙasa da ƙasa mai fafutukar kawar da musgunawa da cin zarafin mata wanda ma'aikatar jin daɗin jama'a da lamurran mata da yara ta shirya a wani taron manema labarai. Ministar jin daɗin jama'a Lina Al-Sheikh ta jinjinawa mata da suke shiga ake damawa da su a fafutukar sauyin siyasa a ƙasar ta Sudan.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na hanti sai kuma can da la'asar za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu ciki har da shirin himma na Abdulaziz Adili Toro. Kada a manta za a iya aiko mana da saƙonni a kodayaushe ta hanyar email ta adireshinmu hausa-service@voanews.com. Ko kuma ta wayar tarho a kan lambarmu alamar tarawa 1-202-205-9945. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Murtala Faruku Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin kuma ya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan lokaci Carl. Ni Muhammad Hafiz Baballa daga nan birnin Washington DC ke cewa ku ne lafiya.